Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangwa FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Sarfil Hashim Gumel
tare da ni Amina Bahari Aula.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan kalubalen da ake fuskanta idan aka je asibiti.
Fatan dai kuna nan da kai da iyalanka kuna daukar matakan kariya daga wannan annobar.
Amma ami yau dai na ce bari na zo na taya ki gabatar da wannan shiri din da na dade ban zo ba.
Sannan wakilin sashen Hausa a Katsina ya jiyo mana ta bakin jami'an kiwon lafiya inda suka yi bayanin su ma abubuwan da suke fuskanta.
Muna nan muna yi. To jama'a cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa a Niger zirzirci asibiti domin jin ta bakin jama'a kan irin kalubale da suke fuskanta asibitoci.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafinmu na sadarwa na Facebook. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga kwamar Ibrahim Musa Maiduguri ya ce yau da gobe ikon Allah. Haƙiƙa ƙalubalen da ake fuskanta za ka je tun da asuba asibiti. Na farko shi ne bin layi wajen siyan kati kafin ma ka ga likita.
Thomas saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Saminu mai mai gadan kunsa ta Fabalewa inda yace hakika kalubalen da yawa domin yanzu har ta kai ga marasa lafiya ba su zuwa asibiti suna tafiya wajen masu maganin gargajiya.
Sai kuma sakon biliya mini Ma'azi ɗan mama yace fatan alkhairi ga malaman yau da gobe. Kalubalen baya wuce na cin zarafin marasa lafiya da mai masarakiya hantara da kyara bakar magana kallon banza jiji da kai da nuna isa da jami'in jinya ke yi wa jama'a. Wata yarinya da zara ta ji ta yi kwas na ungozoma wanda dududu bai wuce watanni 8 ba sai ga tana kallon kowa da wutsiyar ido. Ita ga likita yar boko. Allah dai ya kyauta. To amin.
To shi kuma Bilyaminu Ma'azu yamma macewa yayi fatan alkhairi ga malaman yau da gobe. Kalubalen baya wuce na cin zarafin marasa lafiya da mai masarakiya bakar magana kallon banza jijji da kai da nuna isa da jami'an jinya ke yi ma jama'a. Wata yarinya da zaran ta je ta yi kwas na ungozoma wanda dududu bai wuce watanni 8 ba sai kaga tana kallon kowa da wutsiyar ido. Ita ga likita yar boko. Allah dai ya kyauta.
To sai kuma sakon Abdulaziz Isa yace kalubalen da muke fuskanta idan muka je asibiti shine yadda zamu ga marasa lafiya a kwance babu kuɗi babu magani ga rashin garajen da marasa lafiya za su kwanta. Muna fatan Allah ka bawa marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya. Amin.
To sai kuma amsar Abdulaziz Isa inda shi kuma yace kalubalen da muke fuskanta idan mun je asibiti shine yadda zamu ga marasa lafiya a kwance babu kuɗi babu magani ga rashin gadajen da marasa lafiya za su kwanta. Muna fatan Allah ya baiwa marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya. To amin.
Sakon Salisu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya yace to kalubale kan idan mutum ya tafi asibiti abun kan yafi karfin a kirga. Ga dai karancin magani da gwamnati ta bayar domin taimaka masu rashin lafiya amma bayar da wannan magani sai mai galihu kuma ga wayar ganin likita kai sauran wulakancin da kake gani a asibiti sai dai Allah ya sauke mana.
Salau Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya cewa yayi to kalubale kan idan mutun ya tafi asibiti abin kam yafi karfin a kirga ga dai karamcin magani da gwamnatin ta bayar domin taimakawa masu rashin lafiya amma bayar da wannan magani sai mai galihu kuma ga wuyar ganin likita kai sauran wulakanci da kake gani a asibiti sai dai Allah ya sauwaka mana.
Shi kuma Abdulyamin Muhammad Kaura cewa ni rabona da asibiti na kai shekara 10 saboda kula da maganin gargajiya ku tashi lafiya baban mama daga gidan Guzza Gwagwala da Abuja.
To Bilyamin Muhammad Kaura shi kuma yace ni rabona da asibiti na kai shekara 10 saboda kula da maganin gargajiya ku tashi lafiya.
To a waisu Sale Shaibu cewa salamu yau da gobe kalubalen shine rashin ma'aikata.
To a waisu Sale Shaibu kuma cewa salamu yau da gobe kalubalen shine rashin ma'aikata.
Gali ADC Shuni cewa sun fi jamfa a jasu yawa wasu daga cikin su sun hada da rashin ganin likita a cikin lokaci da ma dan karin tsadar aiki da ma kudin maganin.
To shi kuma Gazali ADC Shuni cewa sun fi jamfa a jasu yawa wasu daga cikin su sun hada da rashin ganin likita a cikin lokaci da ma dan karin tsadan aiki da ma kudin magani.
To sai kuma sakon hadin gwiwa da ya fito daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabar Jau suka ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai babu wani kalubalen da muke fuskanta idan mun je asibiti domin a nan garin mu na Rajau akwai wata babban likita mai suna Fatin Gauna. To duk lokacin da muka samu juna biyu wurin ta mijin mu Ado Salati Goma ga Annabar Jau ke kai mu saboda kwarewarta sannan kuma Fatin Gauna likita ce mai tausayin al'umma domin wallahi idan aka kai mara lafiya asibitinta to ko babu kudi tana masa aiki muna dan haka muna roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka mana hajiya dan darja Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabar Jau inda suka ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai babu wani kalubale da muke fuskanta idan mun je asibiti domin a nan garin Murjau akwai wata babban likita mai suna Fatin Gauna. To duk sanda muka samu juna biyu wurin ta mijin mu Ado Salati Goma ga Annabar Jau ke kai mu saboda kwarewarta sannan kuma Fatin Gauna likita ce mai tausayin al'umma domin wallahi idan aka kai mara lafiya asibitinta to ko babu kudi ta nemi aiki don haka muna roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka mana hajiya Fatin Gauna dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To jama'a masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu je jihar Naija inda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya zagaya babban asibitin gwamnatin jihar Naija Amina domin jin ko akwai kalubalen da mutane ke fuskanta idan suka je neman lafiya.
To a yanzu haka dai ina nan a bakin gate na shiga babbar asibitin gwamnati da ke nan cikin birnin Mina ta jihar Naija wato General Hospital Mina kuma ina tare da wani malami sunansa
sunana Jibrin Ladan Gwada.
Na majibrin gashi na ganka asibiti mi kazo yi
na kawo sister na ne bata ji dadi ba
wato ka kawo yar uwarka
insha Allah.
Na'am to kaman mi ka hadu da shi da ka kawo ta asibitin ka samu karbuwa da kyau ko akwai wata matsala da ka ci karo da ita?
Eh gaskiya na samu karbuwa da kyau.
Na'am
sai dai kaman ka shiga lalle sai ka sa takunkumi din nan na fuska da kuma akwai kuma hand sanitizer sai ka wanke hannunka da shi kamin su yadda ma ka shiga ciki.
Na'am eh to da ka shiga ciki kumbilai ne ko kumine ne kai karo da shi a lokacin kafin a ga ita yar uwataka?
Eh gaskiya akwai layi amma situation din ta bai kai ga wanda zamu bi layi ba saboda an kawo ta ne tana amai da gudawa.
No.
Kuma anan take aka kama ta cikin gaggawa aka kai ta emergency aka yi mata aiki.
No.
Eh aka bata magunguna aka sa mata ruwa aka rubuta prescription da duk abin da za a yi aka kuma rubuta scanning da kuma tests gaba daya suka agurguje aka je aka yi
yanzu tana nan asibiti
yanzu nan haka ma an sallamo ta ga tana ma cikin keke napep za ta wuce
na'am yanzu ita ne nan nake ganin tana hawa
cikin keke napep an sallame ta
na'am to amma kaga wasu masu kaman waɗanda suke suna cikin damuwa a ciki a can inda kuke layi da inda ga alama ma kaman ba a bari mutane su shiga can ciki
tsakani da Allah babu wannan gaskiya babu wannan duk wanda mutane dude nayi karo da su wanda an kawo su ne emergency akan keke wasu ana tura su da guduma ana sauri dai dan a cece rai iya abin da zan iya faɗa kenan amma ni wayan samu waya ga wayan mutum yazo ko an yi banza da shi ko makamancin haka tsakani da Allah ban gani ba
ya malamin gode kware
Allah godiya nake
Allah ba ta lafiya
amin
to bayan mun gama zantawa da shi na bakin titi mai kokari mun shigo cikin kware asibitin a yanzu haka kuma ina tare da wani bawan Allah ranka da me sunanka
ni sunana Hamidu Adamu
na'am gashi na ganka cikin asibiti me ka zo yi
na zo asibiti maganan ido ya kawo ni kuma alhamdulillah there was improvement compared to yanda abuwa suka tafiya da
to an samu ci gaba yanzu
yes
na'am
saboda magani ma yanzu na je na saya
na'am
kuma abun duk abuwa su yi daidai yanda kamata ce su abun nan
amma da ka zo nan babu wata matsala ko na layi ko kuma wani abu da ka hadu da shi
to matsalan layi akwai amma duk da haka akwai tsari saboda in ka je ka karba katin ka aka je gurin da ya kamata ci ana gani za a ganka idan ka je sai ka zauna in lokacin ka kai sha kira sai ka je ka gani likita nayi likita ya gama da kai kuma sai a baka kati wasu ga rubuta ma magani a ce ka je gurin da aka sai magani ko cikin asibiti ko wajen asibiti
da kai an duba ka kuma an rubuta maka
magani an duba ni kuma an rubuta ma magunguna kuma gashi na saya
haka sai maganin ma anan cikin asibiti ka samu
asibiti can gurin da pharmacy
na'am
can gurin sa je akwai guda daya da ba a samu ba zan fita wajen jin sa
kine da da ne
mai insha Allah
wanda zai a takaice kai baka ci karo da matsala ba
ban ci karo da wani matsala ba alhamdulillah
to baka ga ko wani wanda kuke tare yana dan korafin wani abu haka ba ko layin yayi yawa ko kuma makamanci ko kuma shi likita
wannan layin ba za a rasa wannan korafiwa saboda harkan yan adam sai hakuri kuma harkan in aka ci hakuri kuma za ga yawancin mutane ba su da hakuri
eh yanzu kai ka kai kamar minti nawa kana layi ko awa
to ni da na zo nan tun karfe less than 10
na safe
eh karfe 10 eh
kuma yanzu karfe ne wanda muna kusan karfe 1 da rabi
yes eh haka
kuma kai yayi maka baka dade ba
a tayi a wasu abubuwan ka gama nan za ka je ka je can za a yi wani goji
na'am
sai ka je ka samu wasu kuma wannan layi daban in ka gama sai ka zo ka tsaya doctor ya gama da wasu na duba file dinka
to haka zalika kuma muna tare da wani bawan Allah
sunana Malam Abdullahi Idris
na'am to gashi na ganka nan cikin asibitin mina me ka zo yi ka kawo mara lafiya ne ko kai ne
eh lalle da na kawo mara lafiya ne wata sister ina ne ba ta da lafiya tana ciwon ido
na'am
ta kawo ta eye center
na'am
yanzu dai mun gan doctor Halima kuma ta taimaka mana ta duduba ta ta rubuta mana magani mun zo mun saya
na'am
yanzu muna dawowa ne daga pharmacy insha Allah za mu koma gida.
Na'am, don ku samu maganin da sauki koko
dai. Eh, maganin yana da sauki dan maganin da rubuta mana duk ya wuce 2007 ba.
Na'am.
Kuma mun saya.
Na'am.
Kuma da muka je gurin gaskiya an gaggata mana an yi mana an ba mu hadin kai an sar mana da sauri gashi na mun fito.
Na'am.
Gaskiya yanda muka bi kuka yi mana mun ji dadi.
Na'am.
Sannan kuma su a wajen lalle kan gaskiya suna aiki.
Na'am.
Kuma suna kyautawa ma marasa lafiya da suka zo.
Ka ci karo da matsalar ko dogon layi haka ko wani abu makamancin
shi? A ban ci karo da ko wani dogon layi ba mutane biyu ne a gabana da na je biya kuma da na je za a gaya min kudin maganin mutane biyu ne a gabana da kuma na je biya mutane uku ne a gabana sai na biya kuma na fito.
Shi kaman generator yana ƙara kusan bayanin da muka samu ba wuta asibitin kusan kwana da kwanaki ba ku samu wannan matsala ba na zafi da sauransu.
To da yake mun zo kuma mu ba samu a ward ba yau muka zo kuma gashi nan kuma mun gan doctor kuma za mu koma amma gashi din na gan karan jaratu yana ta damu mutanen da suke wucewa to lalle kan ya kamata a kyauta dinga ana kawo mana light saboda wannan karan jaratu yana damu mutane haka ba za su ji dadi ba to da Allah gaggatawa gwamnati kuma ya kara sa imam masu yan Nepal magana a dinga kulawa da kawowa nan tariki kullu saboda marasa lafiya su ji dadi dan wayan su wadin yanzu ba su da jen ba jena wonsu wot to ya su za su yi wanda suke ciki don akwai zafi yanzu to muna so da Allah taimaka in nepa su masu taimaka su dubi su taimaka ma mutane al'umma don su dinga kawo wutar na tari ya mun gode kwarai da gaske ni Abdullahi ne daga Lafai insha Allah na gode
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin ya Allah amin amin summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni
har ila yau Mustapha bai nisa ba ya samu tattaunawa da Dr. Ibrahim Tantangi Kolo jami'i a babban asibitin gwamnatin jihar Niger.
Karanta da farko sunansa da kuma matsayi a wannan asibiti.
Ni Dr. Ibrahim Tantangi Kolo, Director of Medical Services, First Post Management Board.
To gashi wannan asibiti mun tattauna da wasu bayan Allah amma dai babban korafin shine kusan matsalar wuta ne an ce kusan sati guda ba wuta a wannan asibiti me yaka matsalar rashin wuta.
Incidentally, we've just ended our management meeting now. Okay, yanzu ga alhamdulillah abun ya dame mu. Amma rashin wuta ba karami ne abu ba. And wuta is very yana ana bukata wuta kowane lokaci a asibiti. Yanzu ga ne muka gama management meeting a hospital management board. The honorable commissioner Niger States have directed ya ba da umuri cewa ayi fixing na shi doing the do abin da za a yi kuma a riga an shirya yo by the grace of God za a yi releasing kudi da za a yi aiki. The executive director of Hospitals Management Board in the passing of Ibrahim Abdul Dr. Ibrahim Abdullahi has given that marching order as as directed by the commissioner. Inshallah, ndeba delay as well the Gawuri Nepa ba within the next 24 hours we expect that the problem should be fixed. Inshallah, don't put in the zai aiki de shi in Allah so yo. Za a fitar da kudi din inshallah.
Wani amfani da generator nan wasu kamar yana dan damun marasa lafiya da kara wannan shi ma kamar ba matsala ba ne.
Shine matsala babba. Especially in hospital environment noise. Noise wasu patient ba su so noise. They suna bukata wurin but it's very quiet. To shine yasa muna so mu bi wannan abun da gaggawa. Muna gani initially cewa NEPA zai yi a fixing nashi. Amma da suka duba sun gani cewa ba abin da za a yi fix ba sai ai bukata kudi. To insha Allah yau za a fitar da kudi by the grace of God.
Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin Allah. Amin amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku
kada a sha'afa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu ci gaba da jerin shirye-shiryenmu bari mu dan numfasa a shakata da wannan wakar.
Bye.
Shirin bari mu ba jami'in kiwon lafiya damar bayanin tsaurin da suke yi wa mutane wani lokaci domin mu danyi haƙuri da juna.
A dangane da korafin da majiyata tare da marasa lafiya musamman ma mata a bangaren wajen haihuwa suke yi, ya sanya nazanta da Matrom Asabe Umar Tule.
Sista, wani lokaci marasa lafiya kan koka da halayyar wasu daga cikin nas-nas masu kula da mutane a nan OCD inda suke fara ganin likita, wasu kuma na ɗakin da ake kwantar da marasa lafiya ka ba ya zuwa wurin haihuwa suka nan koka.
Aikin kokawa na tsakanin majinyata da ma'aikatan asibiti. Ina son mutane su mana haƙuri a rayuwar ɗan adam, kowane profession ne ko ma'aikata, zaka samu mutane sun bambanta. Zaka samu masu kirki, zaka samu waɗanda suna hasula da wani. Wani lokaci ba mu ce ba a yi a asibitin ba, aka yi idan an yi na mutum ɗaya sai ka ga abu an ɗaga shi ya zama kamar kullum haka ake. Amma ina shaida mutane ba haka bane, a yi haƙuri. Amma masu aikin asibiti uzuri wani lokaci yakan kasance lokacin da ake neman attention. Na kawo majinyata da mu a dare yake mai aiki, shi ma aiki ya mai yawa, yana so ya kula da wani kati ya bari ya zo wurin naka. Idan ya ma wannan magana na farko a hankali, na biyu a hankali, na uku ɗan adam ne sai ya mai da martani wanda watakila bai maka daɗi ba. Na biyu hakan ga kaman a ɗakin haihuwa ana wa mata tsawa, wani lokacin ba tsawa ake musu ba, ana kokari ne a ceto ɗan da ita uwar. Zafi ya mata yawa, wani lokaci ba ta san abin da take yi, za a ɗan ɗaga mata murya kaɗan domin ta yi abin da ya kamata. Bayan ta haihu sai a daidaita a yi wasa da dariya. Idan wani ya ga wannan a lokacin da aka yi sai a yi kaman ko an musguna wa matan nan ne, ba musgunawa ba ne. To da yawa mace an kawo ta haihuwa sai ɗan uwan suna riƙe ta wurin su ɗaga ta, sai mace ku bar ta ta yi tafiya da ƙafanta. Yana taimakawa a gurin haihuwa, sai su ga kamar ɗan asibiti ba su da tausayi, in ba haka ba ya za a ci ta yi tafiya. To tafiyan nan yana taimakawa wurin saukan yaro, yaro ya fito a cikin sauki, ita ma ba za ta samu wahala sosai ba. So ire-iren waɗannan shi ne mutane sai su ga kamar cewa ma'aikatan asibiti ba su da tausayi. Idan ma'aikatan asibiti suka yi tausayi mai yawa za a cutu. Amma yanzu zan yanka gaban mata na yi tausayinta, ban yanka yadda ya kamata ba. Na cutar da ita don da yi daidai ba za ta yi kamar ne ba wai abu bane ita a zuciyarta wani abu ne amma ba za ta nuna majinyatan cewa wani abu ba domin ta karfafa ta in ya wuce sai ai wasa da dariya amma a yi haƙuri akwai kaɗan a cikin waɗanda sun gada zuciya da wanda kullum muna yin ƙoƙarin faɗakar da su su yi ƙoƙari su kai zuciyarsu ne an sha yin training organizations da yawa kuma sun mana training akan maganar danganta tsakanin mara lafiya da mai aiki ana kiran shi IPC UNFPA sun kashe kuɗi sosai akan wannan training kuma mun ga amfani shi ma'aikata da yawa sun canja akwai wa'yansu surveyors da suka zo wanda John Hopkins University suka biya kuɗi aka yi wannan survey shi ma duk akan irin halayen ma'aikatan asibiti shi ma ya taimaka akwai masu yi ɗinka amma yanzu an rage shi sosai ka zo asibiti za ka samu fara'a za a karɓe ka hannu duk biyu in har akwai wanda ta yi maka abu za ka ga nan da nan za a kira ta a yi kwashonin ɗinta saboda haka mutane kar su ji tsoron zuwa asibiti kuma kuskuren da aka yi a baya ana yin haƙuri da mu.
Matron Asabe Umar Tula.
Ƙwararriyar ma'aikaciyar jinya.
Ganin cewa duk inda ka je mutum ɗaya ya koka to tabbas shi ma ɗayan yana da nashi muradin hakan ya sanya na tambayi Sister Bilkisu Ɗangaje cewa shin kowane irin matsaloli ma'aikatan jinya ke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum a asibiti.
Muna samun matsaloli da yawa a ɓangaren aikinmu na nan na arewacin Najeriya na farko dai yawancin mutanen mu ba su zuwa asibiti sai kiwo ya ci to a lokacin da suka zo kuma suna son a gaggauce su samu lafiya idan aka zo irin tsarin mutum da dole a bincike a ce za a dudduba abubuwa kamar hawan jini temperature da sauransu za su gabata lokaci ne suna zuwa suna son dai su adafka musu magani ba tare da an san me ke damun su ba dan suna ganin bincike na gwajin jini gwajin bayan gida da sauransu bata lokaci ne a ba su magani ji sauki sai kaga idan an tsaya ana waɗannan abubuwan mataki sai kaga su waɗanda suka kawo mara lafiyar nan sun fara zage an wulakanta su sun kawo ya mutane hajaran an ki kuna su na ɗaya kenan na biyu mutanen mu na arewa zan ce dai mutanen mu kamar Hausawa ba su cika sa ƴaƴan su zuwa wannan makarantar jinya da unguwar Zoma ba saboda yawanci dalilan su ba su san aikin kwana da aikin dai da za a ce zo kai so yawanci ba Hausawan da yawa aikin asibiti to in suka zo irin in ba a musu daidai ba sun dinga zage kenan cewa an sa kabila ya wulakanta su ya zage su laifin wa laifin mu saboda mun ki mu sa ƴaƴan mu su je su yi wannan karatu na jinya saboda yawanci za a ce in mace na aikin asibiti ko ya ce a tana bin maza mijinta ya ce ba za ta yi aikin kwana ba zargi yana shiga akan wannan sai an samu masu tsoron Allah za su bari dai su da Allah saboda shi kamuwar mace a zuciya ne abubuwa da yawa dai muna samu kaɗan kenan daga kidi amma akwai da yawa.
Sister Bilkisu Ɗangaje ma'aikaciyar jinya a garin Kaduna wacce ta yi ritaya.
To madalla a gaida Sani Malumfashi da ya jiyo mana waɗannan bayanan masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aikina da ya taya ni gabatar da shirin wato Sarfila Hashim Gunal da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.
Yeah.